أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan mako, a kuma wannan rana ta Asabar, tara ga watan Sha'ban na shekara ta 1435 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ta zo daidai da 7 ga watan Yuni na shekara ta 2014. Ayo ma dai ga mu cikin wani sabon shirin na fitar rahma shirin da kan amsa tambayoyin da kuma sauraro ko kan aiko ta kan lambobin wayar nan da aka saba, wato 0805544413 ko kuma 0870 wato 0805544413 ko kuma 0701777442 wato 0701777442 ko kuma dai ta kan 0703640455 wato 0703640455 ko kuma dai ta kan adireshin mu na email a fatoyarahma@yahoo.com ko kuma ta shafin nan namu na fatoyarahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Ai ma dai ga mu tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, domin amsa tambayoyin da kuma sauraron za ku aiko. Kuma sunana na Saidus Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai wata magana da Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yayi a cikin littafinsa Ad-Da'u wa Ad-Dawa, ko kuma al-jawab al-kafi liman sa'ala an al-jawab al-shafi. A cikin malamin yake cewa man hafiza hadhihi al-arba'ata ahraza dinahu al-lahazat wal-khatarat wal-lafazat wal-khatawat fayanbaghi an yakuna bawwaba nafsihi ala hadhihi al-abwab al-arba'a yulazimu ar-ribata ala thuburiha faminha yadkhulu al-adu فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تدبيره وأكثر ما تدخل المعاصي أو ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. ما عليك شيء أقوى سأبو وجداه لو إذا متن يتأليسو تزيد على الديار على الدين إنسا. أبو نفرقو اللحظات وتو من دي شاف جننسا. Abu na biyu al-khatarat, abinda ya shafi tunaninsa. Abu na uku al-lafazat, abinda ya shafi maganganunsa. Abu na hudu al-khatawat, abinda ya shafi faditashinsa wato motsinsa. Malam yace fa yanbaghi an yakuna bawwaba nafsihi ala hadhihi al-abwab al-arba'a, ya kamata kowane mutum ya zama shine mai yi wa kansa gadi a waɗannan kofofi guda hudu. يلازم الرباط على صدورها يزم ميداكو أكن كفوف وأنن أبوه بداهم فمنها يدخل العدو تودنن كفوف في نمكي يكي سام شجوع فيجوس خلال الديار يتكيكا ويتأينهم ككو ساوا أتكين جد الدجي ويتبر ما على تدبيره يروشي ومتندك ولا أبدي جنا. Sannan ya ci gaba da cewa aktharu ma tadkhulu al-ma'asi 'ala al-'abd min hadhihi al-abwab al-arba'a, da dama saban Allah kangarewa yana samun mutum ne ta waɗannan kofofi guda hudu. Waɗannan kofofi guda hudu kofofi ne waɗanda suke masu hatsari, wanda Allah ta'ala ma da kansa yake cewa ufu bil ahdi innal ahda كان مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تكف ما ليس لك به علم كدك بأبن ما كد إلمي تعتلدشي إن السمع والبصر والفؤاد لليك سني دجي دقني دزوتيا كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dukkanin waɗannan abubuwa abin tambaya ne game da su. Kowane abu daga cikin waɗannan abubuwa Allah ta'ala zai tsare mutum ya yi masa tambayoyi a kansu a ranar gobe kiyama. Malam yake cewa waɗannan abubuwa guda hudu da ganin mutum da tunaninsa da maganarsa da ainihin motsinsa kofofi ne wanda ta nan ne shedan yake shigowa mutum. Saboda haka ya kamata mutum kai ya wajaba ga mutum a ko da yaushe ya zamo mai gadin waɗannan kofofi, kada ya kuskura ya ba da dama ko wata kafa da shiga shedan har da zai shigo ya lalata masa addininsa, ya lalata masa rayuwarsa, ya lalata masa alakarsa da ubangijinsa, ya lalata masa makomarsa ta ƙarshe ita ce lahira. Abu na farko wanda Imam Ibn al-Qayyim anan ya faɗa shine al-lahazat. Al-lahazat shine abin da ya shafi gani, gani na mutum. Ya kamata mutum da Allah ta'ala ya bashi ni'imar gani, gani ni'ima ce, alam na ja'allahu aynay, nace da musa wa dan adam idanuwa guda biyu ba? Haka dan adam yana da buƙatar ido wanda da su ne zai ga abubuwa. To wannan gani, wannan ni'ima da Allah ta'ala ya ba wa dan adam, ya kamata ko da yaushe kurin kiyaye ta, kuma ya sani kofa ce da idan yayi sake ta nan shedan zai shigo ya ruguza masa rayuwarsa. Ya tabbata abinda zai gani da idanuwansa abu ne da Allah ta'ala ya yarje masa ya gani, abu ne da zai ƙara ƙarfafa dangantakarsa da ubangijinsa, abu ne da zai sa masa fahimtar wato Allah ta'ala da gane matsayinsa da girmansa kuma bauta masa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce dan adam ya yi duba cikin sararin samaniya da ƙasa da abinda Allah ta'ala ya halitta, domin ta ƙarƙashin wannan duba ne zai fahimci girman Ubangiji, zai gane ikon Ubangiji, imaninsa zai ƙara ƙarfafa. Allah ta'ala ya ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi فما خلق الله من شيء وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أشي بقوغا بقوغا أينهن أبو أبن الله تعالى يملك ملكر وانجي تعالى أسميد كسبة هل التومن يمن يدى الله تعالى يزبع أسمين سمانية نوال أن يجلك فاجير كسبة ba ku kalli waɗannan ba. Wa ma khalaqa Allahu min shay, da kowane abu da Allah ta'ala ya halitta ba ku yi duba cikin halittun Ubangiji ba. To kaga ashe Ubangiji ta'ala ya buƙaci dan adam ya yi amfani da ganinsa da ne masa ni'imar gani wajen ya ainihin hararo abinda zai ƙara masa san Allah a cikin zuciyarsa, abinda zai ƙara masa jin tsoron Allah, abinda zai ƙara masa san Allah, ya kalli ni'imomin da Ubangiji ta'ala ya yi, ya ainihin zagaye shi da shi ta ko'ina, da sama da ƙasa da abin da ke kewaye da shi gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala ya yi shi ne saboda amfaninsa, ya hore masa wato waɗannan abubuwa. Ubangiji ta'ala ya halitta masa abin da ke sama, usakara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Ubangiji ta'ala ya hore wa ɗan adam abin da yake sammai da abin da yake ƙasa gaba ɗaya domin amfaninsa. Wallazi khalaqa lakum ma fis samai wa ma fil ardi, Ubangiji shi ne wanda ya halitta don ku abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa. To shi kaga ido da Ubangiji ta'ala ya ba wa ɗan adam ni'ima ce babba, amma kuma idan ɗan adam ya yi wasa to ta wannan hanya ce kuma shi ɗan zai iya halaka ɗan adam, zai biyo masa kuma ta hanyar nuna masa abinda zai kai shi ga halaka lokacin da zai yi amfani da ganinsa a inda bai dace ba. Kamar mutumin da zai amfani da wannan ni'ima da Allah ta'ala ya yi masa wajen ya rika ganin tsiraici misali, ko ya rika amfani da ganin da Allah ta'ala ya yi masa wajen ya rika karanta abubuwa marasa kyau, abubuwan da ba za su ƙara masa san Allah ba, ba za su ƙara masa san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba, ba za su ƙara masa kyawawan ɗabi'u ba, daga karanta littattafai marasa kyau, littattafai na batsa, littattafai na fitsara, littattafai na rashin kunya. Kaga anan shedan ya biyo masa ta wannan kafa, ta wannan ni'ima da Ubangiji ta Allah ya masa, shine gani ya jefa shi cikin halaka. saboda shi wannan ita wannan ni'ima da ubangiji ta Allah ya wa dan adam ta gani abin da yake wajibi shine mutum ya amfani da ita gurin da Allah ta Allah ya ce ya amfani da ita ya amfani da cikin abin da zai kara masa yarda Allah babu laifi ya amfani da ita fil mubah abin da yake halal ne ya je ya ga gurare masu kyan wato masu kyawo masu ban sha'awa masu kai ya je ya ga furanni ya ga shuke shuke ya ga wasu halittu masu kyau da Allah ta Allah wanda babu laifi ya je ya tsaya gaban wani teku ko gaban wani ruwa ya ga yadda yake gudana yadda yake gudu wannan duk abu ne mai kyau ya je ya ga wasu abubuwa da aka yi na rayuwa waɗanda da can babu su yanzu aka samar da su aka same su wannan duk babu kyau abinda ake cewa bude ido yawan bude ido to har dai za a je a ga abinda yake mubah ne abinda yake halal ne wannan babu laifi to amma aka mayar da wato amfanin idan da ganin da Allah ta'ala ya ba wa dan adam ya zama na kawai wannan ake to nan ma kuma an yi ba daidai ba kada ya zama na kawai Allah ta'ala ya baka idanuwa wanda Allah ta ce alam naj'alahu aynain idanuwan da Allah ta'ala ya baka ya zama na baka yin abin da zai kara maka sanin Allah da sanin sifofinsa da sunayensa da ya gadan maka da tsoransa a cikin zuciya ya zama na kai dai kawai sai dai ka ga abin da zai sa ka kai nishadi kawai wannan shi kawai za ka yi da wannan ni'imar da Allah ya maka to nan akwai gazawa akwai kuskure to ballantana kuma ka tsallake wannan har ka kai ga abin da Allah ta'ala ya haramta ka kai ga kallon abin da ubangiji ta'ala ya ce kada ka kalla to ka sani ubangiji ta'ala anan zai kama ka da butulcewa ni'imarsa ni'imar gani da ya maka kuma ka sani anan shedan ya yi amfani da wannan kafa ya jefa ka cikin wani tarko na halaka to shine wannan ita ce ɗaya daga cikin kofofi da Ibn Qayyim ya ambata kofa ta biyu ita ce wal khatarat wato da tunani zuciya da Allah ta'ala ya ba wa dan adam da kwakwalwa da ya hore masa ya ba shi dama cewa ya yi tunani ya yi tunanin abin da yake zai kara kusanta shi daga Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta mu'minai masu imani yace allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qina adhaban nar Allah ta'ala yace masu hankali su ne waɗanda suke tuna Allah qiyaman wa qu'udan suke ambatan shi suna tuna shi a tsaye suke ko a zaune suke ko a kishingide suke to a kwance ويتفكرون في خلق السماوات والأرض التي كما سنة تناني دنجنة حلت تسمي لقصة وتوقفوا ورد الله تعالى يمسو دزوجي يدي واسو سنة تناني أكم أبن ديكي وتو حلت تشير الله تعالى يا أسما دوجي يا أقصة وأن يقال سامس الجن جرمان الله أتكين زوجي يسو ربنا ما خلقت هذا باطل ya Allah ubangijinmu baka halicci wannan ba hatsilan dan barna ba wato baka halicce shi haka kawai ba tare da wata hikima ba wato yana azabar nar da haka ka tsare mu daga azabar wuta to wannan shine abin da yake wajibi dangane da wannan ni'ima da ubangiji ta Allah ya wa dan adam na tunani na zuciya da ya bashi yayi tunani to idan ya ainihin ya kasance yana tunani da zuciyarsa akan abin da yake ba mai kyau ba to ya sani cewa shedan ne ya sadado ta wannan kofa ke kokarin halaka shi saboda ta zama tunani wata kofa ce da ita ma shedan yakan yi wa mutane wasu wasi ya halaka su wanda ita ce kofar da ya fara yi wa wato annabi adam alayhi salam amfani da ita wajen ya ga cewa ya fitar da shi daga ni'imar da Allah ta'ala ya bashi shi yasa Allah ta'ala ce fa waswasa lahum ash-shaytan yubdi lahum ma wuri anhum min sawatihim qala ma nahakum rabbukum an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakum la min an-nasihin fadallahuma bi ghurur Allah ta'ala ya ce to haka shaytan yayi musu waswasi fa waswasa lahum ash-shaytan haka duk abin da ya faru a cikin kissar tsakanin annabi Adam da shedan ta hanyar waswasi ne, ba wai shedan ya fito ga dangaren a matsayin shedaninsa ba, ya tsaya gaban Adam ya gaya masa duk maganar da ya gaya masa. A annabi Adam ba zai ji wannan ba, domin Allah ta'ala ya gaya masa cewa shedan aduwinsa ne, na haza aduwin laka wa lizawjik fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Allah ya gaya wa annabi Adam wannan, ce wannan makiyanka ne da kai da matarka, kar ku kuskura ku yadda ya fitar da ku daga aljanna, za ku wahala. To ba zai yiwu ba shedan ya zo a matsayinsa na shedan da annabi Adam aka yi masa gargadi a kansa kuma ya saurare shi, a ya biyo masa ta hanyar waswasi, ta hanyar saƙe-saƙe a cikin zuciya, ya riƙa saƙa masa ba tare da ya san cewa eh shedan ne yake saƙa masa abin ba. Shi yasa Allah ta'ala ce fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuri anhu min sawatihim, duka su biyan shedan ya riƙa yi musu waswasi dan ya ga ya bayyana musu abinda aka rufe musu da tsiraicin su, to sutura da Allah ta'ala ya musu ya ga cewa sun rasa ta. Fa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin, ce ba komai yasa wato ubangijinku ya hana ku ci wannan ba, idan kun ci za ku zama mala'iku ko ku zama cikin waɗanda za su dawwama a wannan guri dindindin. To rika saƙa musu wannan magana a cikin zuciya har da bullowa ta hanyar rantsuwa. Fa qasamahuma inni lakuma laminan nasihi fa dallahuma bi ghurur, anan ne ya jefa su ta hanyar rudinsa, ya rude su har suka ci. To kaga wannan hanya ta tunani ita ce fanya farko da dan adam ya tsaya da shedan ya amfani da ita, kofar farko da shedan ya shigo wa dan adam har ya ga ya fito da annabi Adam alayhi salam daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa ta gidan aljanna. To kuma haka zai yi ci gaba da amfani da wannan hanya ta saƙe-saƙe, wato miyagun saƙe-saƙe a cikin zukata, kamar yadda Allah ta'ala ya umarce mu mu nemi tsari da shi. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Allah ta'ala ya umarce mu mu nemi tsari daga shedan wanda yake ya kirawo shi sharril waswasil khannas, wato wanda yake mai waswasi, mai sanya waswasi kuma mai boyewa, wato ba fili yake fitowa ba, in zai jefa wasu wasu abo yake ya sace al-khannas, wato shine wanda yake jefa wasu wasu yana boyewa. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, wanda yake yin wasu wasu a cikin zukatan mutane. Min aljannati wan nas, shedanin aljanu ne ko shedanin cikin mutane ne, duk ana iya samun kowane da kowane nau'i da zai sa mutum ya shiga wasu saƙe-saƙe da tunani, gungun tunani. To kaga wannan ita ma ni'ima ce asalinta, amma wata kofa ce da dan adam ya kamata ya yi gadinta, in ba haka ba shedan zai iya bullo masa ta nan ƙarshe ya jefa shi cikin halaka, ya lalata masa addininsa, ya lalata masa rayuwarsa, ya lalata masa alaƙarsa da jama'a, ya lalata masa alaƙarsa da Allah. To kaga wannan dole ne mutum ya tsaya ya ga cewa shi da kansa ya yi gadin wannan kofa. Sauran ainihin kofofin guda biyu da Ibn al-Qayyim ya ambata wanda su ne al-lafazat wal-khatarat, maganar da mutum zai furta da bakinsa, da kuma al-khatawat faɗi tashinsa, ina yake zuwa, ina yake zama, ina yake tafiya. Sannan insha Allah lokaci na gaba za mu tsokaci akan su, Allah ta'ala kamar mu dace.
Amin sun amin. Tabbai zan fara ɗauka wannan mako ta fito ne daga Iliya Sauna wanda ke cewa malam menene hukuncin mai yawan musu.
To musu ba wani abu bane da ake bukatarsa cikin sifofi da Ubangiji ta Allah ya faɗa na ɗan adam, wanda kuma ba wai an faɗe su ne cikin yabo ba, abu ne wanda ba haka ya kamata ɗan adam ya kasance ba. Allah ce wa kalal insanu aktsara shay'in jadala, mutum ya kasance mai yawan musu ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa na lamince da aljanna, na lamince aljanna ga mutumin da ya bar jayayya da musu ko da yana da gaskiya. Ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya lamincewa mutumin da ya bar almira, almira wa in kana muhiqqan, ya bar jayayya koda kuwa wanda yake yana da gaskiya. Sauraka jayayya iri iri ce, akwai jayayyar da mutum zai yi akan abin da yake na gaskiya, ita ma ta kasu gida biyu. Akwai jayayyar da mutum zai yi akan abin da yake na gaskiya kuma shuru a kansa zai ainihin haifar da barna, to anan mutum sai ya tsaya ya ga cewa ya dage an fahimce shi, saboda kada a bar abin ya tafi a haka kuma ya zama barna. To irin wannan shine abin da annabawa suka yi da mutanensu, sa'in sa da mutanensu da suka yi sun yi ne akan su fahimtar da su fa cewa abin da suka zo musu da shi shine tsiransu. Idan har suka kuskura suka yi watsi da wannan abin sako da Allah ta'ala ya ba su, to fa halaka ce muku musu. Don haka ne suka tsaya suka yi ta gaya wa mutanensu, har mutanensu suka rika cewa ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ce ya Nuhu ka fayi jayayya da mu, fa aktharta jidalana ka yawaita jayayya da mu, fa'tina bima ta'iduna, to ka zo mana da abin da kake mana alkawarin zai same mu din in har da gaske ne kana cikin masu gaskiya. Kaga anan sun ce kai jayayya da mu, kai waita jayayya da mu, ba wani abu ya faɗa musu ba illa gaskiyar da ya rika gaya musu. Su faɗa ya ce a'a, su faɗa ya ce ba haka ba, su faɗa ya ce ga yadda abin yake. To irin wannan babu laifi a cikinta, matukar dai an san cewa ana abin nan akan abin da ake faɗa din na gaskiya ne, sannan kuma za ta haifar da ɗa mai ido, kuma rashin ta zai iya haifar da wata barna. Akwai jayayya wacce za a yi ta akan gaskiya amma kuma ba ta hanyar da ta dace ba, wato ya zamana akwai kalmomi marasa daɗin faɗa, marasa daɗin ji, kalmomi waɗanda suke kunshe da cin mutunci, suke kunshe da zagi, suke kunshe da ɓaci. To koda mutum yana da gaskiya wannan jayayyar ba ta halatta ba, koda kowa yake jayayya, ko yana jayayyar da kowaye, ko ya fi kowa kafirci, ya fi kowa zalunci, matukar dai zai wato kunsa wani abu na rashin ladabi, na rashin tsabtace harshe da kalmomi a cikin jayayyarsa, to jayayyarsa nan ba za ta zama mai kyau ba. Shi yasa Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan, kada ku yi jayayya da ahlul kitab, su ne yahudu da nasara, sai da hanyar da tafi kowace kyau. Bai ce ku yi jayayya da su ba da hanya mai kyau, sai ya ce ku yi jayayya da su ta hanyar da tafi kowace kyau, wato koda sun gaya muku ɓatacciyar magana ko kuda mayar musu da kyakkyawa, sannan ku yi abin cikin hikima, ku yi abin cikin hankali, to kaga jayayya ce akan gaskiya, kuma sannan ta kasance da billatihi ahsan. Amma in dai za ta zama ko akan gaskiya ne ba billatihi ahsan ba, to ba za ta zama mai kyau ba. Akwai jayayya wato akan abin da yake ba gaskiya ba, abinda ba gaskiya ba jayayya a kansa gaba ɗaya ba ta halatta ba, haramun ne. Kuma mai yin wannan babu shakka yana jefa kansa cikin abinda ke fushin Allah, ya dage da jayayya akan abinda ke ba gaskiya. Akwai jayayya watakila wadda za ka iya cewa tsakanin abokai ne suna yin jayayya akan wani abu na duniya, to shi kansa wannan ba abin yabo ba ne, domin yana iya haifar da rashin jituwa wani lokaci. Sai ka zaka dan kankanin abu ana ta jayayya a kansa, wanda ya faɗa abin bai taka kara ya karya ba, wani abun ma dukkaninsu su masu jayayyar ba su da wata maslaha a kansa, wanda suke jayayyar saboda shi ba bai san suna yi ba, kamar samari su zo na suna jayayya kan kwallo ko kan team na ƴan kwallo, wannan yana jayayya kan waɗannan, waɗannan yana jayayya kan waɗancan, kaga nan jayayya ce ta banza marar ma'ana, marar amfani. Shi wanda yake jayayyar ba wani abu zai mora ba kashin wannan jayayyar, illa kawai ya ga ya bata wa zuciyarsa, ya bata ransa a banza, ko an gaya masa wata kalma mara daɗi. Sannan wanda yake jayayyar saboda shi bai ma san yana yi ba, bai ma san ana yi ba, saboda kaga wannan jayayyar bata da wani amfani, ko kana da gaskiya a ciki ko baka da gaskiya a ciki, irin wannan jayayyar bata da wani amfani. Shi yasa a cikin wato aikin hajji aka hana jayayya kowace iri ce, saboda za ta iya haifar da rashin jituwa, za ta iya haifar da ɓacin rai. To kuma irin wannan guri-guri ne da aka zo aka haɗu domin a ƙara samun haɗin kai tsakaninmu, musulmi da junansu. To kuma ya zamana an bude wata kofa da za ta rushe manufar da ta sa Allah ta'ala ce a yi hajjin, to shi yasa Allah ta'ala ya hana jayayya. Faman farada fihin alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wanda duk ya kulla aikin haji a cikin watannin haji, to babu batsa, babu fasikanci, lace ko babu jayayya, babu musu. Saboda musu a karan kansa ba wa abu ne da ake yabo ba, sai idan ya kasance akan gaskiya kuma da hanya ta hanyar da take mafi kyau, to anan ne ya zama abu mai kyau.
Sai tambayar Shamsu Kundira yake cewa malam mutumin da ya shiga makabarta shin a tsaye zai yi addu'a ko kuwa a zaune zai yi?
To al'asulo shi ne idan mutum ya shiga makabarta ba zama zai yi ba, a tsaye zai yi. A tsaye zai, a tsaye ake addu'a. Shi yasa za ka ga a cikin Alkur'ani da Allah ta'ala ya maganar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga munafikai ko addu'ar sa gare su idan sun mutu, sai ya ce wala taqum ala qabri wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, sai ya ce wala taqum ala qabrihi, kada kai sallah ga ɗaya daga cikin su da ya mutu, kada kuma ka tsaya akan kabarinsa. Ya tsaya yayi mai shine ya tsaya yayi masa addu'a. To kaga aka faɗi kalmar tsayuwa, kawai da ita aka saba yi, ba a ce wala tajlis ala qabrihi ba, sai wala taqum ala qabrihi ko wala tajlis inda qabrihi, ce wala taqum ala qabrihi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dafana mayitan qama fada, qama sai ya tsaya yayi addu'a. To wannan shine abinda aka sani, ba tsuguna ake ba, kuma sama ake ba.
Sai sakon dini taludi yake cewa malam menene halaccin fadar bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin a karshen surati tin a cikin sallah?
To na cikin surati tin bai inganta ba, hadisin da yazo a cikin sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, hadisin Abu Huraira, wanda Isma'il ibn Ulayya shi ya rawaito shi daga wani da ya kira ya ce sami'tu a arabiyyan, wa Isma'il ibn Umayya ya ce sami'tu a arabiyyan qala sami'tu Abi Huraira ta yaqulu. To a arabiyyan ba a san waye ba, ya ji wani ba kauye ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya kaza ya kaza. To har daga ciki an bace wannan wanda ya karanta a karshen suratul tini, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ya ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin, wanda ya inganta shine na karshen suratul qiyama, alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta allahumma bala, wanda ya inganta.
Sai kuma wanda yake cewa malam ya matsayin mazan da ba sa son yi wa matan su sutura saboda matan suna aiki, shin hakan ba laifi?
A'a, dan mace tana aiki ba nauyinta ba ya sauka daga kan mijinta bane, ko da tana aiki tana samun kuɗi, wannan kuɗinta ne, amma shi ciyar da ita da shayar da ita da yi mata sutura da kula da lafiyarta duk yana nan wajibi a kansa. Wannan shine ya ba shi damar ma ya zama shine shugaba, shi mai gida kan gida. Ba zai zama kan gida din ba, sai ya zama yana daukan nauyin iyalansa ta waɗannan bangarori. Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, mazaje suke shugabanci, wato daya da shugabanci akan mata, wato miji shine shugaba a gidansa. Sai Allah ta'ala ya faɗi dalilin da yasa namiji zai zama shugaba, ya zama zai zama mai gida, zai zama kan gida. Shi bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, saboda abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi da shi, Allah ya bashi karfi sama da nata, ya bashi hangen nesa sama da nata. Sai ce bima anfaqu min amwalihim, kuma abinda suka ciyar da dukiyar su. Kaga wannan shine zai sa ya zama abin nan, amma in ya zama ita ta ci da kanta, ta sha da kanta, ko ta yi wa kanta sutura, kaga shi da me zai mata iko, ko da me zai mata shugabanci, ko da me zai sa ya ce ya sa ta ko ya hana ta. A lokacin ita ma ta ga tana da fawa, me kake mu, komai ba ni nake wa kaina ba, ƴaƴanmu me kake musu ba ni nake yi ba. To a lokacin kuma sai ka ga gida ya sakurkuce ya lalace. To dan a samu kwarar igiya da za ta daure gida, ya zamana a tsaye ki kam kuma da karfinsa, shi sa Allah ta'ala ya yi wannan tsarin. Ya fifita namiji wajen halittarsa, ya yi shi da garjin jiki da karfi sama da yadda ya yi mace, sannan ya ba shi zurfin wato tunani sama da na mace, filjumla a dunkule, sannan kuma ya ce shi zai yi kokari da wannan karfin da Allah ya bashi da wayo da dabara ya samu abin da za a ci a gidansa, to wannan shi zai sa ya ci gaba da rike gidansa. Ko shugabanci ne na al'umma, za ka ga cewa gwamnatin da take kula da talakawanta ta samu musu da abubuwan da suke bukata na rayuwa, abubuwan more rayuwa, za ka ga an fi mata biyayya. Sabanin gwamnatin da take ba ta yi wa talakawanta wani abu, ta yi watsi da talakawanta, ba ta kula da rayuwarsu, wata ta dadan musu duk abin da za su bukata a rayuwarsu ba. Za ka ga cewa wannan gwamnatin tana cike da kalubale iri-iri, za ka ga ana yi mata gore da tawaye can da can. To haka shi ma mutum a gidansa idan ya kasance ba zai iya wato fafutukar da zai rike gidansa ba, sai dai mata ta yi abin da za ta, to wannan abin da yake so ya samu na kawama ba zai same shi ba. Saboda haka mace ko tana fita aiki, tana aiki tana samun wani abu, ko tana sana'a a gida tana samun wani abu, idan ta yi wani abu na ihsani, wannan babu laifi mace ta taimaka mijinta, ta yi masa ihsani in tana da abin da za ta dauke masa wani abu na gida, ta dauke masa, wannan babu laifi. In ta yi haka ta taimaka, matar Abdullahi dan Mas'ud ta fi shi kuɗi, shi gashi shi ne namijin amma ita ta fi shi kuɗi. Sai ya kasance in shekara ta yi za ta fidda zakata, sai ce to a bashi, har suke ganin a to ai in kama in na baka mu kuma za ka ciyar, kamar ta fita kuɗinta ne ta yi kyauta da shi kuma ya dawo mata, sai abin yake mata ƙaiƙayi. Sai ta yi ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce bashi. Me yasa take jin? Saboda ta san zai ce da ita, kaga ita take da wadatar amma shi yake ce da ita. Saboda haka babu laifi idan ta taimaka masa da abin da take da shi, ta ce to za ta daukan masa wani abu, amma ya ce a'a, to tunda dai kin samu kawai shi kenan, ki je ke zaki da kanki. A sai dai abin da bai zama wajibi ba, abin da daman can ba wajibi bane a kansa. To idan ta dauko wa kanta wani abincin da ake ci a gida, ta ce ita wannan abincin ga ya mata, ita kaza za ta rika ci, to shikenan wani kike ga dama ki kullun ta sai ta gasa kaza, ta ba za ta iya cin abinci ba gasasshiyar kaza a gabanta. To shikenan a gasa, ta gasa ta san masa bane wannan, ita kuma gobe ta ce sai ya soyo, a'a, nan bai zama wajibi a kansa ba. Abin da yake wajibi a kansa shine liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi, ومن قدر عليه رزقه فليوفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Nace mai wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa, wanda aka dan kuntata masa arzikinsa, to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi. Allah baya kallafawa rai sai abin da ya bata, saboda haka abin da ya bashi zai bata. Sauran bukatunta kuma da ta sawa kanta, ce duk wata sai ta yi sabon dinki, shikenan sai ta je ta yi, ba za ta ce ai tun da shi mijinta bane dole ne ya rika biya, a'a, wannan ba karfinsa bane, to bai waje ba ta dora masa ba. Saboda haka wannan koda tana aiki, wanda ba shi yake nuna ya sare yadda ainihin haƙƙinta da yake ƙuyansa ba.
Sannan shi kuma yake tambayar yake cewa shin hadisi ne yace duk abin da mai aure zai ci a waje sai ya kai wa iyalansa?
A'a, ba hadisi ne yace ba, hadisi ba haka yace ba, cewa ka ciyar da ita idan ka ci, ka tufatar da ita idan ka tufata. تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. كتشيد دئتا إذا كاتشي كتفاتا دئتا إذا كاتفاتا. أفند أكي نفي يد ذا كنيمة وكان كسترا كساء إتما كنيمة متى يد ذا تبقى شيء أبنت كتشي إتما كتشيد دئتا. أما بوي شرق يبني شوى دولني سند كتشي أبنتي تو إتما تشوانا أبنتي سند كشاوان أبو تو إتما تشاوانا أمو. أما وانا أكي نفي بني ka bar mata a gida, to ka bar mata abin da za ta ci, ko da kai za ka fita gurin aikin ka za ka, amma a ce in ka fita gurin aikin ka za ka ci abinci, to ita ma sai ka yi take away, ka tafi da shi gida saboda ka ci kai. Wannan ba haka hadisi ne ke nufi ba, sabai suna fita su yi tafiye-tafiye, su yi yawace-yawace, su je jihadi, su je kasuwanci. Amma ba taɓa jin wani sahabi ya fita, kuma kai yanzu a ce in ka fita ka tafiya ka je Lagos ko ka je Abuja, ko duk abincin da ka ci sai ka tanade shi, ko in an zo gida sai ka yi lissafi ko ka biya ta, ko ka je ka nemo wata irin saka bata, kai ma ka san ko an ce kai ba za ka iya ba, to bare ma ba a ce ba. Saboda ka abinda dai ake nufi, kar ka zama na kai kana ci kai bulbul, ita kuma ka bar ta da yunwa, ko kuma a'a kai kana cin abu mai kyau ita kuma ka batta tana cin abin da ba zai gina mata jiki ba ba zai wato kiyaye mata lafiyarta ba ka bar su da wani abincin da yafi karfin kai a matsayinka na wanda Allah ta'ala ya ba ka wadata da zama da ita baka Allah ta'ala ya fi zo sa'ati min sa'ati ka ciyar da gurgudan wadatarka saboda in kana da wadatar da za su rika cin kullun su ci shinkafa da nama da salak to kaka ce kuma a kullun sai dai su rika cin tuwon gero ko su rika cin tuwon masara ko wani abu irin wannan sai ka ba su wannan kai kuma in ka ci dan ka ci saboda haka kai kuma a wani guri wannan wani abu ne wanda ba fadl ne ba za a ce din kai cewa ya akai kai ka ci wannan ita bata ci ba so ba wani hadisi da ya ce duk sanda ka je wurin ka ci abinci sai mata ka ci irin sa
sai da muka biro yar ga yake cewa dan Allah mallan ina so abin karin bayani akan zawul arham
to zawul arham a dukkan ana nufin dangi ana nufin danginka a gado ka ce zawul arham sune danginka amma wanda ba za su gaje ka ba amma a dunkule arrahim kalmar rahim ba a gado aka tsazo ba kalmar rahim ta nufin duk wani dan uwanka duk wani dan uwanka tun daga kan mahaifinka mahaifiyarka kannanka yayyanka baffanninka gwaggwanninka duk waɗannan sunansu ɗayansu duk waɗannan sunansu amina zawul arham duk danginka ne duk danginka ne shi yasa Allah ta'ala ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ba wai ana nufin na ƙasan baban da na sama a duka ku ji tsoron Allah wanda kuke yi wa junanku makiya da shi sannan ku ji tsoron ko ku kiyaye zumunci shi yasa ake cewa silatul rahim sada zumunci idan uba ya je ya ziyarci ɗansa a gida ya sada zumunci ya yi silatul rahim idan ɗa ya je ya ziyarci ubansa ya sada zumunci idan uwa ta ziyarci ƴarta ta sada zumunci idan ƴa ta ziyarci mahaifinta ta sada zumunci duk yana cikin duk wannan ana kiran shi arham saboda kalmar arham tana nufin duk wani wanda kake da dangantaka da shi ta nasaba ya shigo karkashi in an zo mutum gado ne ka ce to waɗanda ba za su gaje ka ba wanda in an gama fitar aka zo lissafin gado ce wannan ba su da gadon ka amma kuma kuna da wata dangantaka da su ta jini to waɗannan a gado su ake cewa zawul arham cewa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah
sai tambaya ta Abubakar Muhammad ne ke cewa malam da Allah ayi jan hankali ga iyaye masu gaggauta la'antar ƴaƴansu ko aibata su da munanan kalamai
ka ba shakka wani hadari ne ba karami ba kuma iyaye ya kamata su sani cewa ƴaƴa kyauta ce da Ubangiji Ta'ala yake ma wanda ya ga dama kyauta ce duk abinda kuma aka ce an baka shi kyauta to kaga akwai girmamawa a ciki akwai zabi a ciki ba kowa ake daukan kyauta a bashi ba sai in ana san shi ana kaunarsa kuma alama ce tana da karnarka to Allah Ta'ala ya baka ƴaƴa alama ce ta nuna cewa ya so ka da waɗannan da wannan yaya shi ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima ce yana kyautar sai ya ce ya habu yana kyautar yaya mai ya habu liman ya sha'u inasa yana kyautar yaya mata ga wanda ya ga dama yayi kuma kyautar yaya maza ga wanda ya ga dama ko kuma ya gauraya musu maza da mata wanda kuma ya ga dama ya sanya shi ba karara ne ba ya haihuwa kaga a cikin maganar sa sai ya ce yana kyautar ya habu saboda ga in addu'a ne da Allah Ta'ala yake rabbana hab lana min azwajina hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah kai mana kyautar ƴaƴa masu farantare daga matan mu kaga sai suka ce hab lana kai mana kyauta saboda kyauta ce haka nan zakariya da zai addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba sai habli kai min kyautar zurriya wacce take tayyiba wato mai kirki mai nagarta saboda haka kaga ashe kyauta ce to Allah Ta'ala ya zabe ka yayi maka kyautar yaya to ya kamata ka gode masa bai kamata kai abin da zai lalata wannan kyautar ba yana daga cikin abin da zai lalata kyautar rashin musu kyakkyawar tarbiyya da rashin kula da su ko kuma ainihin mummunar addu'a da mummunan baki da uba ko uwa za su yi wa 'ya'yansu wasu sani da uwa da uba addu'ar su abar sauraro ce abar karbuwa ce a gurin Allah idan suka yi wa ƴaƴan su yasa cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana karɓar addu'ar su sai ce du'aul walidi li waladi ko ala waladi da addu'ar da ainihin uba ko uwa za su yi wa ƴaƴan su ko mai kyau ko mara kyau shi yasa a wani hadisi da Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala auladikum la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum kada ku yi wa kanku mummunan addu'a kada ku yi wa ƴaƴanku mummunan addu'a kada ku yi wa dukiyarku mummunan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hatta dabbar da kake da ita kai mata mummunan baki Annabi ya hana akwai wanda ake tafiya da shi cikin tawagar Annabi sallallahu alaihi wasallam dabbar sa tana dan daddagewa ba ta sauri sai ya tsine mata Annabi ya ce to a fitar da ita ba za mu yi tafiya da tsinaniya ba to idan har dabba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsine mata to ina kuma ga yaro saboda addu'a ake musu addu'a zaka rika yi wa ƴaƴanka wa aslih li fi dhurriyyati Allah ka gyara min zuriyata ka sa ta zama zuriya ta zuriya ce mai kyau mai nagarta zuriya ce mai biyayya ga Allah mai albarka wannan shi abinda umma yaron wani abu yayi maka wanda ba mai kyau ba ka roƙa masa hidaya ka ce Allahumma hadi Allah ka shirye shi Allah ka shirye shi Allah ka gyara shi gyaruwarsa kai ma jin daɗin ka ne ya zama waladu salih ko bayan rasuwarka zai ci maka addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu aikinsa gaba ɗaya ya dakata sai abu uku daga ciki ce awwalan salihin yad'u lahu ko ya bar yaro na kwarai da zai riƙa masa kyakkyawar addu'a to saboda cewa ribar ka ce in ya zama yaron kirki bayan mutuwar ka aikin ka ba zai yanke ba ta hanyar addu'arsa yana ta maka addu'a kana ta samun ainihin ribar wannan addu'a da yake masa to zanne zaka so ka lalata aikinka alwaladu min kasbi abi haka Annabi ya ce wato da yana daga cikin aikin babansa to kaga ka so ka lalata aikinka da kanka kallati na qad ghazalaha min ba'd quwwatin an kata ka zama kamar matar da za ta yi saka ta yi saka ta yi ne tana yi sai magarba ta yi dare yayi kawai ta bi kuma ta tawarwarewa duk wannan yin ta yi shi a banza saboda ka ba daidai bane iyaye su rike wa ƴaƴan su mummunan addu'a ya kamata ya kasance ko da wani abu suka yi musu to su yi musu addu'a da shiriya sai Allah ka shirye shi Allah ka gyara shi wannan shi ne abin da ya kamata
sai shi kuma umar dan bacci wanda ke tambayar malami ne hukuncin makocin da yakan cutar da makocinsa
to wannan abu ne sananne kowa ya san cewa cutar da wani kowa ne ne shi haramun ne haramun ne a shari'ar Allah wani ya cutar da wani Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ce na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya muku shi ya zama haramun tsakaninku kada ku zalunci juna saboda kowa ne ne ba a daka cuce shi ba kowa ne ne to ballantana kuma makoci wanda yake kusa da kai wanda yake da wani haƙƙi doriya akan haƙƙin da wani yake da shi wanda ba makocinka ba babu shakka makoci yana da girman sha'ani wanda har Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayumarrisu jibril bai gushe ba yana ta min wasiya dangane da makoci har sai da nazatin zai ce ma zai ci gadon kamar ma Jibril ya ce in ma makoci ya mutu to makocinsa zai ci gadansa har kamar ma ya faɗi haka saboda yawan wasiya da yake ta mun a kula da makoci Allah ta'ala ya sanya shi cikin waɗanda za a kyautatawa wa Abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wal jahri dhil qurba والجار في الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل الله تعالى يسا شي cikin jerin gwanan wadanda za a kyautatawa bayan an bautawa Allah ba tare da shirka ba an kyautatawa iyaye an kyautatawa miskini da baraya da matafi na ce wal jari zal qurba da makoci kuma dan uwa da makoci kuma dan uwa, wato dan uwanka ne ko makocinka ne, da kuma makocin da ba dan uwanka ba, da ma wanda tafiya ta hada ku shine sahibi bil jam, da ma wanda ba makocinka ba ba dan uwanka ba, kawai tafiya ce ta hada ku, ku hadu a tasha, ku hadu a mota, ku hadu a jirgi, ku hadu a airport, to a tafiyar nan har akai inda za a kai ki kyautata masa, ki kyautata maka, haka musulunci ya tsara. Saboda babu shakka wani abu ne da aka sani a shari'ance, cutar da makoci abu ne wanda yake da girma a gurin Allah, kuma mutumin da yake haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce imaninsu yana kawwa, suna yin abin da yake rage musu imani. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kila man ya Rasulullah, kala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ce wallahi, wallahi bai imani ba, bai imani ba, bai imani ba, saboda suka ce wayi wannan. Annabi ya ce wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba, wanda makocinsa yake zaman ɗarɗar da shi, kullum yana tunanin zai iya cuce shi, zai iya cutar da shi. Babu shakka wannan abu ne mai haɗari ƙwarai da gaske.
Sai Isyaku Ismail yake cewa shin ya halatta na yi sallama idan na shiga masallaci na tare da mutane a ciki?
Na'am, ya halatta inda za ka shigo da mutane ka yi musu sallama, ka ce assalamu alaikum, ko kuma su ansa maka. A hadisin al-musi'i salatihi, sai Abu Huraira da yake gaya mana mutumin da ya sallasa ba daidai ba, lokacin da ya shigo da ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zo da sallama ya masa ai a masallaci ne, Annabi ya ansa masa sallama sai ya ce to irji fa salli fa innaka lam tusalli, je ka saki sallah dan mu kai sallah. Da ya gama ya kuma tasowa ya dawo sai ya saki sallama, Annabi kuma ansa masa ya saki cewa koma kai sallah dan mu kai sallah ba, saki koma ya saki yi, ya dawo yawa Annabi sallama, haka hadisin yake faɗa, ya yi masa sallama a masallaci ne kuma da aka yi wannan. Sai ka ci aka ba ci aka yi masallaci ba a sallama ba, in wani ba in wani sallah yake wani kuma zaune yake, wannan da yake zaune zai iya ansa maka sallamar ka, ba haramun bane dan yana lazumin sa ko wurin sa ya ki ansa sallamar ka, ba ma yarje masa haka ba, ba inda aka ce dan yana wuridi ko yana zikiri kai ya ansa sallama, ba inda aka ce haka. Shaka in aka yi muku sallama ko mayar da kwatankwacin abin da aka yi muku kowace tafita, za ku yi tun bita hayyacin fahayyo bai ahsana min auren duwa, ta wannan kuma umarni ne da bai keɓance wanda yake sallah shi ne yake cikin wani shugul da aka hana wata magana in ba sallah, to shi wannan shi ne ba zai ce wa alaikum assalam, shi ma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mayarwa da ishara, wato ta hanyar nuni da hannunsa, to da mutum ya sallama ya ɗaga hannunsa haka yana cikin sallar ya nuna, wannan ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas, amma ba haka ba ba zai yi magana ba. To kaga ashe za ka yi mutum sallama sawa'un sallah yake ko kuma zaune yake na yana lazuminsa ko yana karatun Qur'ani.
Sai Alhassan Abdullahi zuwa ciki yake tambayar malam a yi mana ƙarin bayani akan Aymanul Talaq.
To Aymanul Talaq, Aymanul Talaq shi ne rantsuwa ta saki, tun ya yi rantsuwa amma da saki, rantsuwa ta saki kamar mutum ya ce in wane bai mun abu ba, bai mun abu kaza 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 ba, to ma ko kuma in ban yi wa wane kaza ba, to matata ba mata na saki matata ko matata ta saku, wato can yana so ya nuna wa cewa sai ya yi abin nan, in dai wane ban masa kaza ba to matata ta saku, irin kamar yadda wani zai ce na rantse da Allah sai na yi kaza kaza kaza, to shi kuma kun yi haka sai ya yi da saki, shi ne ake cewa taymanul talaq. Wannan ba abu ne da shari'a ta yarda da shi ba, abinda shari'a ta yarda da shi shi ne karantse da Allah, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, Annabi ya ce wanda zai zama mai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya yi shiru da Allah zai rantse, ba ya ce in kaza 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 bai faru ba to na saki matata ko in ban yi kaza ba ko in nayi kaza to matata ta tsaku wannan ba daidai bane malamai suna cewa wannan rantsuwa ce ta fasikai me alakar sai ka shigo da matar ciki kai rantsuwa da Allah in ba kai abun ba kai kafara shikenan ka ce za ka yi abu ka rantse da Allah kuma ba kai ba sai kai kafara ko ka ce ba za ka yi abu ka rantse da Allah kuma kai sai kai kafara amma me na shigo da matar ka ce in ba kai kaza ba matarka wani sai ka ga rikici ne da ɗansa ce to in ba kai min kaza kaza ba na saki babanka to me ya shigo da babansa so shi yasa wasu malamai suke cewa wannan yaminul fusaq rantsuwa ce irin ta fasikai ba ta masu tunani ba ba ta masu mutane ba malamai sun kasu biyu dangane da wannan rantsuwa galibin malamai suna ganin cewa talaqun ne mu'allaq wato saki ne da aka rataya shi da sharadi idan sharadin ya samu sakin ya samu in sharadin bai samu sakin bai samu wannan shine ra'ayin jumhurin malamai duk da cewa daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa rantsuwa ce tunda a zuciyarsa ba wai sakin ne manufarsa ba manufarsa shine ya nuna karfin abin da zai yi ko ba zai yi ba ko kuma a'a zargadi to tunda kasudinsa shine wannan ita kuma shi kuma saki yana da alaka da kasudi da abin da yake cikin niyyar mutum sai suka ce zai yi kafara ce ta rantsuwa akwai kadan daga cikin malamai da suke wannan matawa amma da yawa daga cikin malamai suna cewa saki ne mu'allaq talaq ne mu'allaq kun bishart idan aka samu sharadin shikenan sakin ya samu kuma mutum wanda zai ce matarsa in kika kuskura kika tafi unguwa to kin saku to a irin wannan suka ce to in ta fita ta tafi unguwa shikenan ta zama ba matar shi ba wasu suka ce a ai in gargadi yake nufi da wannan bai ta saku ba tana nan a matarsa to ala ayi halin mas'alar da aka ce malamai suna ta baba suna shakku a cikin ta bai kamata mutum ya jefa kansa cikin ta ba ala akalla mutum yayi wannan sau uku yayi da farko yayi na biyu yayi na uku haka kamar ya saki matarsa sau uku kenan a gurin wasu malamai kuma yana zaune da ita kamar yana zaune da wata ba matarsa ba to me ya amfanin kai rayuwa cikin wani yanayi da galibi ko tsayawa daga cikin malamai suna ganin matar da kake zaune da ita ba matar ka ce ai ba ta da amfani ko da za ka samu cikin malamai wasu sun ce eh wannan ba saki bane ko da to yawaita wannan abin ba da wani amfani shi yasa ya kamata a fahimci wannan ko da malami ya karkata zuwa ga cewa wannan yaminu talaq ne ba saki bane ya yadda da wannan fatawar saboda karfin dalilin su to kuma ba daidai bane mutum kuma ya saki jikinsa ya rika yin wannan saboda an ce masa ba malamai suna cewa wannan rantsuwa ce ta fasikai sannan kuma ka rayu cikin wani yanayi da za a rika ta baba matan nan ta kace ko ba ta kace ce ai ba da dadi a ce galibin malamai jumhurin malamai a ce mazhabobi guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad duk suna ganin ba matar ka bace wasu daga cikin malamai kaɗan suna ganin mata kace me amfanin wannan rayuwar ba shakka ba ta dace ba saboda haka ya kamata a kiyaye sha'anin aure yana da girma Allah ta'ala ya kira wa aure misaqan ghaliza wa akhadna minkum misaqan ghaliza wato alkawari mai ƙarfi to bai kamata a riƙa wasa da shi ba
talaka mun ci mallan Allah ya saka alkari masararo duka alamun ka ƙarshen shirin a wannan rana su dai kuma za ku aiko da naku tambayoyin akan lambobin wayar da aka saba da na 0800 555 4443 ko kuma 0700 777 4442 haka zalika za ku aiko ta kan 0700 360 4455 ko kuma ta adireshin mu na email a fatuwarrahma@yahoo.com ko kuma dai ta shafin mu na fatuwar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amarjin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahma French Channel Umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zanguna FM da kuma shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano. Sai Bashir Idris Ungwago wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.